karantarwa ba, ko bincike, ko rubuce-rubuce, ko wallafe-wallafe. Aikin da ya sadaukar da rayuwar shi kenan kada yake yi. Allah Ubangiji ya sa aljanna ya zama koma gare shi da goma ke daya. Da haka sai Malam ya ce wa inna min ar-risalan nafi'a allati lam tunshar ba'd. Daga cikin kayayyakin amfani da ya bari a duniya wanda ba a buga su ba har bayan rasuwan shi, wannan risala da ke gaba gare mu risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqh. Wannan ita takaitacciyar sako game da ilimin usulul fiqh. التي قام الشيخ الفاضل عبد الله بن صالح الفوزان المدرس السابق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصي وندا وندا ببن مالني مال صالح الفوزان يعني واتو سيو وجن يما سعيكي دفتر دشي وندا شي ما مالني أول من ينكنا القصي مع جامعة سعود واتو تأيي شوى كما حانت كينامكو branch da yake a nan kasin din a nan ne yake karantarwa a farko kenan bi muqabalatiha ala usuliha shine yayin aikin muqabalar risala da ainihin wasu usulinsa wa kad nushirat nasharat maktabat ibn al-qayyim nuskhatan minha an samu wannan matba'a na ibn al-qayyim sun buga ainihin nuskar wannan risala ala mawqi' jami' shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala فأحببت الإسهام في الخير ده كمال سلمان يتني ما تنهي قدعين إن شغلت منا أيضا الخير فقمت بتشكيل الرسالة تنهي أيضا يوى رسالة شكل وتوصل شيء صباح غارو مسلم كبا أيام وصل جيش يومين يستوت إن كراسو غايني وتوكنانا تالب بي وتنسيقها حسب التيسير kuma in aini wato har hado su yadda za ta yi sauki ga al'umma wa hajiya baina yadai to jama'a wannan aiki shine gaba gare mu ayyuhal qari wal aziz ya kai mai karatu mai daraja mu kuma sai mu ce mai saurare mai daraja ko jika gaba daya sai ce wa as'alullah subhanahu wa ta'ala Allah nake roƙo mabuwayi da daukaka an yi waffiqana jami'an lima fihi salahul ibad ya amfanar da mu baki daya abinda zai zama wato alkhairi ga bayi wal bilad da kasan mu baki daya wa an ya akhura bi aidina jami'an ila kulli amalin salih mabrur kuma Allah ya tsiriko da hannayen mu zuwa ga ayyuka nagari wanda suke kubutaccu daga ainihin wato laifuka wa an yarhama al imam ibn sa'd Allah ya rahama ga babban malami malam abdurrahman ibn sa'd wa an yajzi shaykh salih al khaira Allah ya saka wa malam Salih Fauzan da alkhairi wa an yubarika fi juhudihi ya sanya albarka a kokarin sa innahu jawadun karim Allah mai baiwa ne mai karamci ya sai ce wa kataba Salman bin Abdul Qadir Abu Zaid malam Salman dan Abdul Qadir Abu Zaid nashi Abdul Qadir din ba nawa ba kada wani ya ce ashe yayin malami a ni Muhammad Abdul Qadir din nan ne shi kuma da ta Allah ya saka mishi da alkhairi yayi wannan aiki ya gama a watan Rajab na shekarar hijira 1429 kaje yanzu muna da 47 ka iya cewa shekaru kusan 26 kenan Allah ya saka mishi da alkhairi to sai mu tafi muqaddiman malamin yanzu ya gama shi da yayi aikin gabatar da littafi malamin yace al muqaddima ana iya karanta shi da yawa dalil kasra ko fata duka ya tabbata alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tafi daga Allah anan afwan za ku ji malam ba zai tsaya yi mana dogon jawabi akan menene usul ba menene fiqhi menene usul fiqhi wannan ma iya cewa malam ya yi mana wannan tinjiya ko ya yi mana bayanin usulul ulum usulul fiqhi mana daga ciki ya haka nan kawai za mu shiga bayani ilimi ne da zai koya mana wasu ƙa'idodi da asulla wanda suke wato kawwana mutum wajen fahimtar addini kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya ba shi fahimta a cikin addini to fahimtar nan shine abu mai muhimmanci ga duk wanda zai yi dalilta ko malanta shine kuka ji malami ya gabatarwa ya fara mana ishara daga cikin abin da yake sa mutane su shiga cikin haira da hayaniya da wasu kace na ce marasa kan gado to karancin wannan ilimin ne jama'a dukkan mu kuma zamu shaida a cikin bayanan da zamu yi zaka ga ashe akwai ka'idodi da malamai suka riga suka assala tuni wanda jahiltan mu da su shi yasa muke yin wauta a cikin harkar ilimi Allah ya kiyaye da haka malamin yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yawm din wa sallama tasliman katira amma ba'd fa inna usulal fiqh kun ga wannan ilimi na usulul fiqh ilmun sharifun muhimmun kun ji magana ko ilimi ne mai daraja ilimi ne mai ainihin wato muhimmanci kwarai da gaske yahsulu bi ma'rifatihi li talibil ilmi malakatun yaqtadiru biha ala an-nazar as-sahih fi usul al-ahkam shine ilimin da yake baiwa dalibi ya samu wato kwarin gwiwa da ainihin wato tabbatuwa wajen fahimtar hukunce-hukunce na addini dama addinin nan an gina ne akan hukunce-hukunce to ya za a yi ka san waɗannan hukunce-hukuncen wannan ilimin shine zai maka jagora jama'a an fahimta sai ce wa yatamakkanu min al-istidlali 'ala al-halal wa al-haram kuma ilimin da zai sa ka samu kwarin wato fahimta kenan game da sanin menene yake halal menene yake haram dama Allah ya riga ya kwaɗe mu daga mutum ya rinka tsoma baki yana cewa kaza halal ne kaza haramun ba tare da ilimi ba li yaftaru 'ala Allah al-kadhiba ko domin mutum ya kiri ƙarya ya dangana wa Allah to in kana son ka san hanyoyin da zaka gane matsayin hukunce-hukunce to sai ka koyi wannan ilimi wanda kuma babu kokwanto akan tabbas sai ka koya da haka in baka san wannan ilimin ba ka san cewa malanta to ba hanyar ka bace wa yasta'inu bihi ala al-istinbati al-ahkam ash-shar'iyya min al-kitab wa sunnah wannan ilimin shi zai taimaka wa malami ya zan zai iya istinbati na hukunce-hukunce a cikin Al-Qur'ani da Sunna inda Al-Qur'ani da Sunna su ne usul ɗinmu na shari'a to idan wani matsala ya taso kana son ka san matsayin wannan matsala a shari'ance ilimin usul ɗin nan zai sa ka iya gano dalilan a cikin Qur'ani da Sunna wa ya'rifu kayfiyata dhalika kullihi kuma ka san yaya abin yake gaba daya wa hadha sai malai yace da haka wannan risalar mukhtasarun intaqaytuhu min kutubi usulil fiqh takaitattun bayanai ne na ɗauko daga manya-manyan littattafai na ainihin wato usulul fiqh iktasartu fihi ala al-muhimm al-muhtaj ilayhi sai na takaito akan abubuwa mafiya muhimmanci da ake bukata da haka wannan yanzu a matsayin zai wayar da kai ka gane me ake nufi ma da usulul fiqh ne da haka sanin wannan kadai baya nuna ka zama gwani a cikin usulul fiqh a ka dai fara samun wayewa to sai kuma ka je ka fadada bincike ka ƙara zurfafawa har ka zama kai ma ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suka san wannan ilimi da haka malamin yace a ya ɗauko abubuwa ne masu muhimmanci wanda aka fi bukata ko ake bukata wajtahattu fi tawdihihi nayi iya kokari na wajen in bude bayanan waɗannan usul din dan a fahimce su li'anna al-hajata ila at-tawdih والبيان اشد من الحاجه الى الحذف والاختفاء domin mun fi bukatar mu fahimci karatun fiye da a takaito maka bayanin da baka gane me ake cewa ba shi yasa yace zai yi bayani gurgure da zaka fahimta wa arju Allah shi ma sai yace Allah yake roko ta'ala al-i'anata was-sadad Allah ya agaje mu kuma ya datar da mu akan daidai wa suluka aqrab tariqin yusil ila al-huda kuma ya taimake mu ya dora mu akan hanya mafi kusanci da zai kai mu zuwa ga shari'a war rashad da kuma ainihin wato daidai bi manihi wa karamihi da baiwansa da karamcinsa amin Allah ka amsa mana sai ya gama gabatarwan kenan to yanzu zamu shiga wato bayani game da usulul fiqh sai malamin yace i'lam ka sani anna usulul fiqh idan aka ce usulul fiqh هي الأدلة الموصولة إليه. أبدا أكيد سنك فهمت شيني dalilan da zai kai ka zuwa ga fahimtar to shine usulul fiqh zai koya maka wannan a takaice kenan kwarai da gaske kana son ka san dalilin mas'ala kaza a musulunci to wanne hanya zaka bi ka kai ga fahimtar dalilin to ilimin usulul fiqh ne zai koya maka wa asluha to menene asalin madogaran abubuwan da muke yi na addini menene tushen inda ake tsotso hujja game da duk abin da zamu aikata a musulunci sai ce alkitabu was sunna a cikin qur'ani ne da sunna kaji wannan shine wato madogaran mu shi yasa alhamdulillah ko da zu ina jin lima a cikin tariki ne yayi mana ishara zuwa ga mu gode wa Allah mu da muke akan da'awar ahlus sunna wal jamaa domin duk wanda ya yarda shi yana kan tafarkin ahlus sunna ne wal jamaa madogaran shi a cikin komai na addini shine alkitabu was sunna to wannan kuma da shi aka kafa addinin dan haka idan ba waɗannan sune madogaran ka ba to ka gane cewa addinin da kake yi ba na Muhammadu Rasulullahi bane sallallahu alaihi wasallam in ko addinin manzon Allah zaka yi to dole waɗannan sune marji'inka to anan ne aka fitar da wannan ilimi da ake sanya mana bayani akai sannan bayan alkitabu was sunna sai ce wal ijma'u sai kuma abinda malaman musulunci suka yi ijma'i ijma'i shi ma hujja ne mai ƙarfi a wajen musulmi zamu zo mu ji menene ijma'i zamu ji bayani a nan insha Allah sai ce na hudun su wal qiyas sai kuma wasu abubuwa da aka kara su da dalilai a cikin qur'ani da sunna wanda ba karara ba shine zamu ji ma'anan qiyas shi ma zai zo yi mana karatu akan qiyas dan haka kai tsaye sai malam yace dan haka al ahkamu shar'iyya khamsa hukuncen mu na shari'ar musulunci jama'a guda biyar ne babu na shidan su dan haka duk wani abu da za a ce maka gashi a musulunci to dole ka bashi mazauni a ɗayan gidajen nan guda biyar idan ko zai da ma'auni a cikin ɗayan biyar ɗin nan to ya nuna ba addini bane wani abu ne can daban dan haka sai ka ajiye shi a inda ka gan shi menene waɗannan hukuncen na farko alwajibu akwai wasu ayyuka a musulunci da matsayinsu wajibi ne in aka ce wajibi ne ake nufi sai ce wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu duk wani abu da kaji aka ce maka wajibi ne to idan ka aikata shi za a yi maka sakayya na lada da wannan aikin da kai idan ka ki aikatawa to akwai ukuba da za a yi maka akan kin aiki da shi kaji wannan shine wajibi dan haka daga yau duk sanda zaka ce abu kaza wajibi ne ka san cewa abin da kake cewa shine duk wanda bai yi ba za a yi mishi ukuba abin da kake cewa kenan kaga da wannan malami zai rinka taka tsantsan wajen ya ce abu kaza wajibi ne ko ba wajibi ba domin in ka wajabta abin da Allah bai wajabta ba to al'uhdatu alayka kai ne yanzu za a yi wa ukuba kuma da haka mu kiyaye na biyu sai ce wal haram akwai abubuwan da kuma suke haramun idan aka ce haramun me ake nufi sai ce yuqabiluhu shine muqabilin wancan da muka ji na sama wato abin da yake muqabalantan wajibi shine haram sai ka akkasa abin da aka faɗi a can kenan wancan an ce idan ka aikata akwai sakamako kyakkyawa barin shi akwai ukuba to shi haramun aikatawa shi ke jawo ukuba barin shi sai a baka lada kaji abin da ake cewa haram jama'a an fahimta ko na ukun su sai ce wal masnunu akwai abin da shi kuma matsayinsa sunna ce ana kan ka aikata shi in aka ce sunna me ake nufi sai ce wa huwa ma usiba fa'iluhu yayi kama da wancan wajibin domin shi ma in ka aikata za a yi maka sakayya na ainihin wato kyakkyawa sakamakon aikatawa amma bambancin sunna da wajibi shine wa lam yu'aqabu tarikuhu rashin aikatawa ba zai ja maka hukuma ba duka za mu zo mu isharar sa a can gaba da misalai na san duka mu dai mun sani ko amma ana ƙara jaddada mana su ne da haka jama'a duk abin da aka ce sunna ne kaza ko sunna ce kaza aikatawa yana janyo lada rashin aikatawa ba a yi wa mutum hukuma akai. An fahimta? Sai abu na hudu, sai ce wa zidduhul makruhu, wanda ke kishiyantar sunna to shine makruhi. Kaga in haka ce kishiyantar sunna, shi kuma barin shi akwai lada. An gane ko? Aikatawa to babu hukuma. Allah sa an gane. Kun san in an zo babu makruhi ya fi wahalar kawo misali. Yawwa, kaji malama ya ce kwarai mo? Saboda in ka zo yanzu ka ce misali, muna son a kawo misalin makruhi, sai ka ga ana tija-tija yanzu nan. Me za a ce barin shi akwai lada, amma kuma aikatawa babu hukuma? Ba zai babu misali ɗaya kafin mu tsallake. Kaga irin ta ko? Amma da wajibi da haramun da sunna duk za a iya kawowa. To za mu zo mu yi magana a kan ta a gaba insha Allah. A yi haƙuri kaɗan ko? Amma dai mun gane cewa makruhi shi ne abin da barin shi akwai lada, aikatawa kuma zai jawo hukuma. Kenan me aka fi so? Barin, tunda za ka samu lada. Saɓani yadda mu nan muke fassara makruhi, mu ce wai cin ka banza, barin ka banza ko? A'a, ba haka ba ne makruhi. Sai malam ya ce na biyar, kun san ya ce guda biyar ne ko? Shi ne al-mubahu. Idan aka ce mubahu, halal kenan. To me ya yi bambancin shi da sauran waɗanda muka ji? Shi ne ma la ya ta'allaqu bihi madhun wala zammu. Shi kam wannan babu yabo babu fallasa. Ina fata an gane. Da yi da rashin yi duk matsayinsu ɗaya. Da haka duk abin da kaga mutum ya yi a ciki, to ba wanda za ka ce dan me. Wanda ya yi da wanda bai yi ba duk matsayinsu ɗaya. Allah ta fahimta. To waɗannan su ake cewa halal a shari'ance. Jama'a gane wannan da kyau ko? To waɗannan duk malamai sun fitar da dalilan ne fa a cikin Qur'ani da Sunna. Musamman wancan hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ko mushabbihat. To da malamai ya gama kawo wannan ahkam guda biyar sai ya ce wa idha warada al-amru fil kitabi was sunna. To ga yadda ake gane ka'idojin nan guda biyar a cikin madogaran mu na hujja. Kun san an ce madogaran mu Qur'ani da Sunna ne na ba ko? To a ciki ne fa duka ake fitar da waɗannan hukunce-hukuncen. Qur'ani ne zai zo ya ce maka kaza wajibi, ba wai kai za ka faɗa ba. Qur'ani zai ce maka kaza haramun, kaza sunna, kaza makruhi, kaza halal. Ba za ka faɗi da molanka ko da ra'ayinka ba. An fahimta ko? To ya za a yi ka gane inda Qur'ani ko sunna yake umarni da yin aiki a matsayin wajibi? Sai malam ya ce duk sanda ka karanta Al-Qur'ani ko sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ka ji an yi umarni cewa yi kaza, kowa kuma ya san ya ake umarni ko? Shi ne a baka doka a ce ga kaza ka yi ko ka aikata. To al-aslu duk inda ka ji wani aya ko nassi da yake umarni, to annahu lil wujub, yana nuni akan cewa wannan abun dole ne kawai ka yi. Domin a matsayinmu na bayin Allah, dama saurare muke a ba mu umarni ko doka. Haka ne kuma haka bane. Duk sanda mutum ke da bawa, to bawan a kodayaushe bai da wani ra'ayi na kanshi sai abin da mai gidan shi ya ce mishi. To a matsayinmu na ibadullahi, bayin Allah, jira muke mu ji me Allah zai gaya mana. Da haka duk sanda Allah yake ku yi kaza, to mu ɗauka kawai wannan abin dole ne, shi ne asali. An fahimta ko? Ba za ka hukunta cewa wannan abin ba dole ba ne, sai ce illa li qarinatin tasrifuhu ila an-nadaji aw al-ibahati. Sai in ka samu wani dalilin har ilau a cikin Qur'anin ko sunna da yake cewa to wannan umarnin da aka yi maka ba fa ana ce maka na dole ba ne, a'a na sunna ce koko na mustahabi ko na halal. Jama'a gane wannan da kyau ko? Idza kana ba'da al-hadri ghaliban. Sai malai ya buga maka misali yace musamman hanyoyin da ake bi a gane cewa umarnin da yazo a cikin nassi na shari'a ba na wajibci bane, shine idan umarnin yazo bayan hani. An gane abin da ake nufi? Ma'ana a cikin Qur'ani ko sunna sai kaji an ce kada ka yi kaza, kaga hani ne wannan ko? To sai an je gaba kaɗan kuma sai kuma a ce ka yi wannan abin. to yanzu umarnin da aka ce kai wannan abin tunda bayan da an ce kada kai ne to wannan umarnin har abada ba na wajibi bane ko dai ya zama na sunna ko kuma ya zama na halal wanda sunna din nan shine muka sani a malikiya da mustahabi duk inda ka ji mustahabi ba irin yadda mu muke rainawa bane fa ana nufin abin sunna ne yana da muhimmanci kware misali kyakkyawa da malamai suke bugawa shine game da qadiyar kasuwanci ranar juma'a kun san din ranar juma'a a cikin alqur'ani Allah ya ce idan nudiya lis salati min yawmi fas'au ila dhikrillahi sai ce ne wazarul bai'a ku daina kasuwanci kaga nan hani ne cewa in aka kira sallah a ranar juma'a to kowa ya sai ya yi kokarin tafiya kawai duk wani aiki da zaka yi wanda yake nuna kana shirin tafiya ne ku bar kasuwanci to nan an hana to ana zuwa gaba kuma sai Allah ya ce fa idza qadaytumus sala in kuka yi da sallah fantashiru fil ardi kaga umarni ku bazu a doran kasa wabtagu min fadlillah kowa ya je nemo daga halal kaga nan kuma sai aka ce kaje to yanzu wannan umarnin cewa in an yi sallah kowa ya je kasuwa na wajabci ne koko ba na wajabci bane ba na wajabci bane me yasa saboda umarnin ya zo ne bayan da an ce ka bar kasuwanci da haka in ka ga dama ana yi da sallar juma'a je kai kwanciyanka kada ka ga wani na kwance ka ce kai Allah ya ce wabta gumi fadlillahi kana kwance to wuta a'a wannan tafsirin an kalaka ta kenan ina fata an fahimta to da haka ake sanin hukunce shari'a Allah ya sa mu dace sai ya ce wannan hayi to haka nan ma duk sanda ka ji nafsi ta yi hani game da wani aiki to hukuncin wannan hanin yana nuna cewa haramun ne aikata shi kamar yadda umarni na nuna cewa wajibi ne aikata ko sai inda karina to haka duk inda hani yazo to shi ma yana nuna cewa haramun ne sai ya ce illa bi karina ita ma sai in an samu karina da yake nuna cewa haramcin ba na yawwa ma'ana na makaruhi ne an fahimta ko shine sai ya ce tafsir ga yanan ma yake tasrifu ila alkaraha wanda zai nuna cewa na karahanci ne to shine nan muka ce misali akwai hadisin ummu afiya Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunna nuhina an ittiba'il janaza mu mata an hana mu rinka rakiyar jana'iza muna raka gawa sai tace walam yuzam alaina sai dai ba a matsa wajen hanin ba kun gane wannan magana an hana mu ba a so a ga mata an dauko jana'iza daga gida za a je inda za a yi sallah a ga su ma sun fito du za su raka an hana ko za su je makabarta a ga su ma sun rako du an hana sai ta ce amma ba a matsa mana akan hanin ba dan haka idan aka fito yanzu za a yi sallah jana'iza sai aka ga wasu mata sun fito daga cikin gida sun zo kofar gida su ma za su yi sallah yanzu wannan aikin da suka yi akwai zunubi babu Allah ya sa an gane amma da sun yi zaman sa a cikin gida fa akwai lada Allah ya sa ku fahimta to kaga wannan shine makaruhi jama'a gane wannan mai kyau ko to irin waɗannan hani in ta zo a shari'a matukar an samu karinan da yake nuna ba na haramci bane to sai a ajiye wannan hanin a matsayin makaruhi kun ji yadda ake daukar hukunce-hukunce kenan sai malam yace wa yata'ayyanu hamlul alfazi ala haqa'iha duna ma qalu innahu majazun to ga yadda ake mu'amalantan nusus ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lafazin da ka karanta na ayoyin alqur'ani ma'anan da ka ji a cikin karatun a larabcin to hakan ake nufi ba za ka karkata ma'anan zuwa wani fassarar daban ba ba za ka yi ta'awili ba ko ma'arin kalmominmu na karatun jiya ta'awili zuwa wani abin daban ya ce to ba za ka yi ba domin Allah da yake yi wa bayinsa magana yana musu magana ne kai tsaye ta yadda za su fahimci saƙon shi to idan Allah ya ce yi gaba to ka ɗauka yi gaban ne kada ka ce dama kaga yanzu ka karkatar da ma'anar daga zahiri an fahimta ko to da wannan ne malamai suke cewa kai taka tsantsan da ayoyin da zaka ji wasu malamai na cewa wai ba abin da ka ji ake nufi ba majazi ne ina fata an gane, za mu zo mu ji bayani akan wannan. Sai in kana da wani dalili na nassin Al-Qur'anin da ya nuna maka cewa to yanzu abin da ka ji na zahirin ayar to ba shi ake ce maka ba, ga wata ma'anar daban, to sai ka karkata ma'anar yanzu. Sai kai ta'wili mahmud ba mazmun ba. Kun fahimta? To shine malamin yake cewa a ka'ida nassoshin Al-Qur'ani ana aiki da su ne yadda aka ji su. Ba za a karkatar da ma'anarsu ba sai inda dalili. Misali, hadisin sahabi Adiyu dan Hatim al-Fadi, Allah ya kara mishi yarda, kamar da qadiyyar sahur da Allah madaukakin sarki ya saukar da bayani game da azumi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare, sannan sai ku daina ci ku daina sha. To da yake yana akan wannan ka'idar, kawai sai ya ɗauki zahirin aya sai ya ciyo igiya guda biyu da fari da baki, sai ya kulle kansa a cikin ɗaki ya yi ta cin abinci har sai da rana ya waye gari, sai da rana ya ɗaga gari ya waye tas, sannan ya gane oh ga fari nan a hannun dama, ga baki, sannan ya daina cin abinci. Amma shi da kansa ya gane kai karatun nan akwai gyara. Aiko ile sai ya marmaza ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce manzon Allah ka ji da na ji Allah yake mu ci mu sha har sai mun tantance tsakanin farin zare da bakin zare, yanzu nan na daina cin abinci. Sai manzon Allah ya ce oh, lallai matashin kanka na da fadi har ne ya toshe maka alfijir. Sai manzon Allah ya mai bayani cewa anan ba zahirin kalmomin da ka ji za ka yi aiki da su ba, abinda ake nufi shi ne farin alfijir daga duhun dare, sai Allah ya abbara su da farin zare da bakin zare. Shi yasa sai aka saukar da ƙarshen ayar, Allah ya ce minal fajr. Yanzu kaga an ga ƙarinan da zai taimaka a juya zahirin kalman zuwa wani ma'anan daban, saboda akwai dalili. To amma in baka da wannan dalilin, in ka ji Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim, to fassara da yadu din. Me yadu a larabci? Hannu ko? To fassara hannun. Kada ka ce ƙarfi, dan yanzu ka canza ma'anan yadu. A larabci ne ƙarfi, kuwa ko? To Allah na iya cewa quwwatullahi fawqa aydihim, amma sai Allah bai faɗa ba, ya ce yadullahi, to fassara yadu. Sai ka ce irin wanda ta dace da Allah madaukakin sarki, ba irin na halittu ba, saboda laisa kamislihi shay. Kuna gane ka'idar ko jama'a? To haka ake fahimtar nusus. Sai malam ya ce wa ala umumiha, to nan wasu ka'idoji ne ku kiyaye. Wannan shine ka'ida na farko wajen mu'amalantar nafsi. Na farko, za ka mu'amalanci nafsi a zahirin abin da ka ji, sai inda dalilin da zai sa ka karkata. Da haka in wani ya zo ya karkata ma'anan kullu shay'in halikun illa wajhahu, komai zai halaka banda fuskar shi, sai ka ce a ba fuska ake yi ba, sai ka ce ina dalili. In ba ka da shi ko, sai ka ce to a tsaya akan fuska har sai ka samo dalilin da ya ce ba fuska ba ne. Mun fahimta? To shi ne na farko. Na biyu, nassoshi wa ala umumiha duna khususiha, duk inda nassi ya zo na Al-Qur'ani to ana hukunta wannan nassin cewa yana aiki ne kan kowa da kowa, ba za a keɓance a ce da suwa na kawai ake ba, banda suwa ne, domin dukkanmu matsayinmu ɗaya a wajen Allah. Kullukum min adam wa adam min turab, dukkanmu bayin Allah ne. To idan Allah ya faɗi doka, to yana magana ne da kowa, ba za a ce wannan na malamai ne banda jahilai ba, ko wannan na jahilai ne banda malamai ba. An fahimta ko? Misali shi ne suke kawo ka'ida, za mu zo mu ji a can inda zai kawo mana ka'idar cewa al-ibratu bi'umumin lafzi la bikhususis sabab, ana lura ne da umumin lafazin da Allah madaukakin sarki ya amfani da shi, ba da sababin da yasa aka saukar da ayan ba. Alal misali, fadan Allah madaukakin sarki inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, kun san asalin wannan aya akan ne aka saukar da ita? Kafin sannan, in aka karanta wannan aya, me ne abin da ake hujja da shi akai? Shine mutane su tsare amana ko? Saboda Allah ya yi umarni an tu'addu al-amanati ila ahliha, da haka in aka baka ma'aikata ka kula da haƙƙin ma'aikatan, in aka baka shago ka kula da dukiyar mai shago, in aka baka kwadugo ka kula da amanar kwadugon, in aka baka jagoranci na addini ko masallaci ko makaranta ka kula da wannan, duk wannan ayar zaka iya jawo dukkanin mutanen da mabambanta haka ne. Amma asalin ayan kun san akan waye sauka? Akan wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Usman ibn Abi Talha, wanda su ne tun a jahiliya makullin ɗakin Ka'aba yake a hannunsu. A lokacin da aka yi fathu Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shiga ɗakin Ka'aba, sai yasa aka je aka kirawo wannan sahabi. Annabi yake ba shi makullin ɗakin Ka'aba, aka buɗe aka shiga, Annabi ya share kazantan da ke ciki na gumaka. To da manzon Allah ya fito, kawai sai aka je yana karanta wannan aya cewa inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sai manzon Allah yake aina Usman ibn Abi Talha, ina Usman tawo? Allah ya umarce ni in maida makullin a hannunka don ku ne da alhaki shi. Umar dan Khattab yake ban taba jin wannan karatun ba sai a ranar na ji shi a bakin manzon Allah. Ashe abinda Annabi ke nufi shine makullin ɗakin Ka'aban nan kada a ba wani wakilcin shi yanzu, a maida hannu waɗanda suke kula da shi tun farko. Kaga wannan ayan ta sauka akan wake nan, akan Usman ko? To amma yanzu ba za ka ce ayan ta gama aiki akan shi ba, banda wannan da aka ba kwadugo ya ci amana, banda wannan shugaba a makaranta da ya ci haƙƙin ma'aikata, dukansu yanzu aikin ayan na aiki akan su. Shine al-ibra bi umumin lafzi la bi khususis sabab. Jama'a ana fahimta ko? To wannan shine ka'ida ta biyu da ake mu'amalantar nan su shi. Na uku mala yace wa ala istiqlalihi duna idmarihi. Haka duk sanda aka karanta nassi, to ba za a ainihin wato lura da cewa wannan ayan ai iya abinda aka ambata a kansa abu kaza bane, a'a za a dauki ayan mustaqillan shine hujja akan matsala, ba sai an dauko wasu ayoyin da za a mara su da shi ba. Alal misali fadin Allah madaukakin sarki da yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, menene wannan ayan a iya gundarin ita ayan kawai take shine waja'a rabbuka ubangijinka zai zo wal mala'a wal malaku saffan saffa ko? To kada ka ce ayan ba za ka iya fassara shi ba sai ka kara mishi wani kalma, sai ka ji wani yana cewa waja'a amru rabbika, me yasa baka fassara gundarin ayan ba, sai ka ce kai kana ganin dole a yi idmar. To shine ake gaya maka ka'ida ba a haka, yadda ka ji aya ka fassara ta, sai inda dalilin da ya nuna sai ka yi mai ƙari kafin fassara ya fita. Jama'a an gane wannan mako? Shine ma'anan alastiqlalihi duna idmarihi. Na hudu wa ala itlaqihi duna taqyidihi. Haka idan aya ta zo sake babu kaidi, to kada kai wa ayan da baibaye, ka bar ayan ta tafi yadda Allah ya faɗe shi. In ka ji nassin hadisin manzon Allah, ka bar wannan nassin hadisin ya tafi yadda aka faɗi, kada kai mai iyaka. Ina fata an gane. In ko za ka yi iyaka, to ya zama dalili ne a cikin wani nassin na Qur'ani ko Sunna. Alal misali shi ma wannan da Allah madaukakin sarki ya faɗi hukunci game da auren wato diyar wacce ka tafa, wanda wacce ka auri mahaifiyarta, wato uwa ce take da iya, an fahimta? Sai aka ɗaura maka aure da uwan, an gane? Sai daga baya sai ka ga iyarta babba, sai kuma ka fi sha'awar iyar, to yanzu za ka iya sakin uwan ka dawo ka auri iyar? Ko kun fahimta? Ba a cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, har yazo yake wa ummahatu nisaikum, an haramta muku wato uwayen matan da kuka taɓa aura. Da haka idan aka ɗora wa mutum aure da uwar yarinya, an fahimta ko? To shi kenan bai da hurumin ya auri wannan yarinyar, amma da ƙaidi da ya zo a gaba. Amma wajen ka auri yarinya, an fahimta? Kana iya sakinta ka auri uwan yanzu, nan ba a kawo ƙaidi ba. Allah ya sa an gane kaidin da aka kawo a can da Allah yake wa halailu abna'ikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna kaji kaidin idan ka auri uwa sai ka tare da ita to daga lokacin ne diyarka ta haranta gare ka amma da an daura aure dazu da safi kafin yamma sai kaga an kawo kayan daki sai kaga wata yarinya wannan fa zaka ce ai yar amaryarka ce take ce ka gaskiya to ita nake so misali to kana iya sakin uwan yanzu ka aure iya amma da ka riga ka tare da uwan to a lokacin diyar ta haramta gare ka amma ita diya da misali za a daura maka aure da diya yanzu da safi zuwa anjima sai kaga uwarta mahaifiyarta kenan sai kai sha'awar uwar to yanzu ita diya ba ta da wannan kaidi ka tare da ita ko baka tare da ita ba uwar yanzu ta haramta gare ka bi mujarradin daurin auren kawai Allah ya sa mu fahimta kaga a na diya an yi kaidi a na uwa ba a yi kaidi ba to ba za ka yi kaidi ba sai in da dalili shine ana gudanar da aure ne ala itlaqihi ba ala kaidi ba an gane wannan ma ko sai na biyar wa ala annahu mu'assisun lil hukm la mu'akkad duk inda ka ji nassi to wannan nassin shine ainihin wato asali akan wannan hukuncin ba wai ana nufin yana karfafan wani abu bane ayoyin alqur'ani duk da Allah yake aqimus salata ko to wannan aya ita ce dalili akan sallah wajiba ce kada ka ce sai an samu wani dalili zai ƙara karfafan aya to wani dalili kuma ai ita kanta ita ce hujja na fata mun fahimta na shida wa ala annahu mutabayinun na mutaradifu haka mu gane cewa dukkan nasoshi to mutabayin ne ya ake nufi da mutabayin yadda ka ji kalman nan to ma'ananta daban kamar yadda ka ji kalman hukuncinsa daban ba za ka ce a'a abu ɗaya ake nufi da sauran wasu kalmomi ba shine mutabayin na mutarabi da aka duk abin da ka ji Allah ya faɗi yana da ma'anan shi kuma yana da hukuncin da Allah ke so an gane ko ba za ka ce a'a wannan ayar sai an fassara da wata kalmar sannan za a iya fitar da ma'anan ba waccan ma tana da ma'ananta daban saboda Allah baya maimai mara amfani komai da Allah ya faɗi da ma'anan shi da kuma hukuncin da ya zo da shi na bakwai ɗinsu wa ala baqa'ihi duna nafsihi dukkanin hukuncen da ke cikin alqur'ani da sunna to hukuncin da nan yana aiki har abada ba za ka taɓa cewa an shafe hukuncin ba sai inda dalilin da ya nuna an shafe dama Qur'ani ya tabbatar ana shafe wasu hukuncin to in ba ka da dalilin da ya nuna an shafe karka ce an shafe wannan hukunci Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha ko misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina da ina yake kallo Baitul Maqdis to sai aka baiwa manzo Allah umarnin cewa ya juya ya kalli dakin Ka'aba qad nara taqalluba wajhika fis sama Allah ya ce talani walli annaka qiblatan tarbaha to kaga an yi nasif wal mansur ko to duk inda ba ka da irin wannan dalilin in ka ji Allah madaukakin sarki ya ce ku yi kaza to kaka ce an shafe hukuncin kawai da ka a'a hukuncin na nan na aiki har abada an fahimta ko sai na takwas din su wa ala urfi shari'i in kana kalaman lishari'i duk wani hukunci da ka ji a shari'ance to ma'anar da shari'a ta ba wannan kalmar shi ake nufi ba wai ma'anar larabawa ba kamar yadda malami mana bayani a jiya Allah ya saukar da alqur'ani da larabci ko littafi ne ba larabi an gane to su larabawa suna da wasu ma'anoni da suke amfani da wasu kalmomi shari'a da kai amfani da wannan kalmar sai ta ba ta wata ma'ana kuma ta daban to in ka zo za ka yi magana akan wannan kalmar ma'anar shari'a za ka bata misali sallah sallah a shari'a wata ibada ce da ake yi bayan an yi tsarki an yi alwala ko a zo a tsaya a fuskanci alƙibla a yi kabbara a yi rakawo'i to amma a larabci ana fassara sallah da addu'a to duk inda ka ji sallah a ƙur'ani to ana nufin sallah da shari'a ta zo da shi sai in kana da dalilin da yake ba wannan ba ne wannan ne ne kun gane wannan da kyau ko da haka ka'ida kenan wajen معاملات النصوص فنسيم عليك والوسائل لها أحكام المقاصد سأنجيكما قائدة كذبتين إذا أنا دا وتحنيا بأكي دي أتبت الدول أيكي نشريئة وتقع أيكي تنقبة أما قع هنيا لذاك دي ككيق أيكي نعم أو أي ملكين وكي بمكمل أبا حكي وعلى أرث الشارعي جزاكم الله خيرا زامي عن فعليل كلمة أبي سامع على الشريعة قم سيتي إن كان كلاما للشارعي إذن مقالة أتي مكان الشريعة وعلى عرف المتكلم أنا كما فسر معنى الدعرف واند أتي مقالة رشي في أمور العقول وتوازئها مسمى أنظر دا معاملة شيني معنى دا مكتي إذن أنظر معاملة لمكي نفي دا كلمة كذا معاملة متأيو دا كله تدستان دا حكي وانم مقالة أكمو to ma'anar mu'amalan mu zamu baka amma ana magana ne akan shari'a ma'anar shari'a za a ba wannan abu ina fata an gane misali a mu'amalan mu ta yau da kullum idan kana riƙe da hannun mutum sai ya ce wani ka sake ni sai ka saki hannun misali miji ne da mata ya riƙe hannun ta sai ya ce mishi sake ni sai ya ce to na sake ki yanzu wannan na sake ki a cikin mu'amala ne ko a cikin shari'a a cikin mu'amala yanzu ka saku a matsayin ka na mata aure bata saku ba amma inda ana zaune kalau sai miji ya dauko takarda ya ce wanta na sake ki yanzu wannan kurufin na shari'a ne ko na mu'amala na shari'a to daga nan zaka gane matsayi ka san wasu na yin wannan tambayar wai sai su ce kaza sai ka tsaya ka duba a wani muhalli aka faɗi wannan kalmar shari'a na da madubin da take fassara kalmar mu'amala na da madubi da take fassara kalma ina fatan jama'a an gane Allah ya samu dace sai yace wal wasa'ilu laha ahkamul maqasid bi hanyar da za a bi wajen tabbatar da wani aiki na shari'a to ana baiwa wannan hanyar hukuncin aikin ina fatan an gane ka dubi sallah kamar da muke ta buga mu kai da sallah sallah ibada ce wajiba wanda take dole akan kowa to waɗanne abubuwa ne wasilar da ke kai mutum zuwa ga tsayar da sallah akwai mutum ya tabbatar akwai tsarkin jiki da natufa akwai alwala ko to da tsarkin jiki da natufa da alwala matsayin su tsaye da wannan sallah ba za ka ce to ai sallah ce wajiba ba da haka fitsari in ma ka yi ba kai tsarki ba ba komai akwai komai ko babu akwai komai dole sai ka yi tsarki saboda sallar da za ka yi da wannan tsarkin dole ce ina fata an gane shine wasila hukuncin tsaya da ainihin wato maqasid sannan sai yace wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib haka duk abinda wani aiki na wajibci baya cika sai da shi to wannan abun ma wajibi ne alal misali kama abin da ya shafi mace ce za ta yi idda na sakin aure an gano wannan da ke ko sai aka ce daga cikin abin da za ta yi lissafin iddan da shi ne tsarkinta daga jininta na al'ada to yanzu kaga lissafin iddanta ba zai taɓa cika ba sai ta yi jinin al'ada da haka yanzu sauraron jinin al'ada to wajibi ne domin in ba ta yi jinin al'ada ba za ta taɓa cika iddanta na wannan saki ba ina fata an gane da haka inda za ta shekara ba ta yi jini ba to har yanzu tana nan bata fita idda ba dole sai ta yi wannan jinin jama'a an gane ma'anar wannan ko shine ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib kaga asali ba wai jinin da ake bukata ba a iddanta ake son ta kare ko fa amma da jinin za a yi tsafi haka sai ya ce wa ma la yatimul wujubu illa bihi fa laysa biwajibi sannan abin duk da wato ayyuka na wajabci ba sa cika sai da su to su kan ba wajibi ba ne abin da yake nufi a nan shi ne almasnun abin da dama ba wajibi ba ne mustahabi ne amma shi ma in ba ka yi ba mustahabin ba zai cika ba to asalin yin wannan abin ba dole ba ne tunda shi kanshi aikin ba dole ba ne ina fata an gane misali mutum ne yake son ya tashi cikin dare ya yi nafila nafila cikin dare ba dole ba ne ba kamar sallar asuba bane ko to sai yanzu kai yanzu idan ka kwanta bacci ba za ka iya tashi ba sai ka sa kararrawa da zai tashe ka to yanzu sanya kararrawan nan ba dole bane gare ka dan in ma bacci ya kwashe ka baka tashi sallar daren ba baka yi laifi ba sabanin sallar asuba shi sallar asuba dole ne ka tashi ko to duk hanyar da za ka bi ka tashi sallar asuba to wannan hanyar dole ne ina fata an gane sai ya ce wasfahihu me ake nufi da inganci a cikin ayyuka minan ibadat wace ibada za a ce ta inganta sai ya ce majtama'at shurutuha wa furuduha wa intafat mufsidatuha shine duk aikin da aka cika mishi sharuɗa da ainihin wato farillai kowace ibada daga cikin ibadoji da ake yi akwai sharuɗa akwai farillai misali azumin watan ramadan daga cikin sharuɗan azumin watan ramadan shine yana farawa ne daga sanda aka ga watan ramadan da haka watan ramadan sharadi ne na azumi ina fata an gane yanzu dinnan da muke 18 ga watan sha'ban dole ne mu fara ramadan yanzu saboda sharadin bai cika ba ina fata an gane haka ramadan din tana da farillai daga cikin farillan shine ka kame daga barin ci daga barin sha daga barin mu'amala da iyalinka na aure a lokacin da alfijir ya bayyana zuwa faduwar rana to waɗannan wajiban dole ka kiyaye su kafin azuminka ya zama ingantacce ina fata an gane in ko baka kula da shari'i da farillai ba ko kayi azumin ba zai zama ingantacce ba to haka sauran ibadoji sallah zakka azumi da makamancinsu kowanne na da shari'i kowanne na da ainihin wato farillai sannan kuma ya zama ka nesanta ibadar daga abin da ke bata shi duk wani aiki da ke bata ibada to sai ka nesantar da ibadarka daga gare su sannan aikinka zai inganta ina fata an gane kamar kyautata niyya da makamancinsu innamal a'malu binniyat ko sai ya ce wal batilu wal fasidu bil aksi to wata ibada ce batacciya ko mara inganci shine wanda yake kishiyantar wancan sahihin menene abinda aka ce sai ka kiyaye shi ibada zai inganta to in baka kiyaye shi ba ibadan nan naka fafi ibadan nan naka batsi ina fata gane da hakan aka zo aka tambaye ka akan makan lawo ni ne nayi azumi sai nayi kaza to ka tsaya ka duba kazan nan dama na daga cikin wajiban azumi idan eh kuma ka aikata eh to azuminka ya baci da haka zaka bada fatawa amma wannan aikin ba sharadin azumi bane ba wajibin azumi bane to idan mutum ya aikata ba za ka bata mishi azumi shi saboda wannan ba jama'a an gane wannan da ke ko alal misali mutum sai zo ya ce maka ni ne nake azumi sai na fesa turare shin turare na daga cikin sharadin ingancin azumi yana daga cikin farillan azumi to dan mutum ya fesa turare ba za ka ce azumin shi ya bace ba jama'a an gane ko waɗannan sune ka'idodin da ke taimakawa malami wajen fatawa in ba haka ba za ka yi ta halarta abin da yake ba halal ba kuma ka yi ta haramta abin da Allah bai haramta ba Allah ka tseratar da mu daga bata sai malam ya ce wa kadhalika al-uqudu wal mu'amalat to haka a cikin cinikayya da mu'amalar mu sai an lura da menene yake inganta mu'amala menene yake bata shi to wajen mu'amala hukuncin shi na mu'amala wajen ibada hukuncin shi na ibada sai ya ce wa ma kana talabu shari'i lahu min kulli mukallafin bizzat fa huwa fardu ayn duk aikin da shari'a ta nemi kowa dole sai ya yi shi to wannan aikin ana ce mishi fardu ayn dan akwai wasu ayyuka da shari'a kowa yana son ya yi nashi ne kamar sallolin nan da muke magana shin dan nayi sallah yanzu na dauke wa abokina mun dauke mishi ba kowa tashi ta fishe shi da haka sallah wajibi ne a karan kaina shi ma wajibi ne a karan kanshi sallan wani baya wadatar da na wani an fahimta ko shine malam ma kana talabu shari'i lahu min kulli mukallafin shari'a ta ce kowa yayi a karan kanshi bizzat babu wakilci to fa huwa fardu ayni wannan aikin farilla ne na yin wato ayin amma wa ma kana alqasd mujarrad fi'li akwai kuma aikin da shari'a kawai so take ta ga an yi shi ba wai waye yi ba shari'a ba ta damu da wanda yayi ba an je yi eh to shikenan wannan ba farilla ne aini ba shine ake cewa fardu kifaya kamar me kamar sallar jana'iza a ce an yi rasuwa abinda shari'a take so wasu mutane kawai su wa mamacin sallah su roƙa masa addu'a to matukar wasu mutane sun yi ko su waye to sun dauke wa sauran ba kamar sallar juma'a ba wanda shari'a kowa take son ya sallar juma'a ina fata an gane da haka duk yawan masallatan a jihar nan ta Kebbi ko birnin Kebbi idan kai daya baka yi sallar juma'a ba to duk musulman jihar nan ba su dauke maka ba haka ne ko ba haka ba saboda kai din ake son kai taka ba amma sallar jana'iza iya mutanen da ke masallacin nan suka yi wa mamaci daya a garin nan ko to sun dauke wa duk sauran musulman garin nan ina fatan jama'a an gane to shine bambancin fardu aini da fardu kifaya sai yace wata bi a zalika maslahatul fa'il sannan kuma maslahar da ake dubawa tana komawa zuwa ga wanda ya aikata ne fa huwa fardu kifayati to wannan fardu kifaya ne idza fa'alahu man yahsul bihi al-maqsud kafa an ghairihi indai ai wani ya iya yi kuma abinda ake son ayi yayi to ya dauke wa sauran waɗanda ba su yi ba wa in lam yaf'aluhu ahad to amma inda matsalar take shine idan ba wanda ya aikata kowa sai ya ki an yi rasuwa sai aka bar gawan ba wanda ya wa gawan sallah to yanzu duk musulman da suke a wannan yankin da suke da labarin wannan mutuwar duk sun yi zunubi ina fata an gane wa in lam yaf'aluhu ahad asima kullun man halimahu wa qadir alayhi idan babu wanda yayi to kowa yayi zunubi musamman wanda ya san abin kuma yake da ikon ya zartar da shi wa huwa yasiru fardu aini fi haqqi man ya'lamu da haka wannan zai zama farzi ne na aini ga wanda ya san da abin ya'lamu anna ghayrahu lam yaquma bihi musamman in ya san wani shi bai aikata shi ba ajzan aw tahawanan ko dai saboda gazawa ko kuma saboda rashin ba abin muhimmanci sai yake wa idza tazahamat maslahatani to ga wata ka'ida kuma mai matsar muhimmanci abubuwa ne guda biyu suka haɗu a lokaci ɗaya an gane wannan da ke ko kuma duka ibada ne shari'a na son ayi amma kuma ba zai yiwu mutum ya yi su duka a lokaci ɗaya ba an fahimta abubuwa ne guda biyu kuma duka shari'a na so ayi amma kuma ba za ka iya yin su duka a lokaci ɗaya ba to a ka'ida na malaman usul suka ce quddima alahuma sai ka duba to a cikin amfaninsu ko fifikonsu wanne ya fi ɗayan ko da da ɗani guda ne sai a yi wanda ya fi sai a ba a haƙura da ɗayan misali a nan mutum ne aka yi mishi haihuwa ranar bakwai da zai yi haƙiƙa waɗanda aka haifa sai ranar ta dace da ranar babban sallah zai yankan idi kuma kuma yana da ƙarfin rago ne guda ɗaya yanzu wanne ne za a gabatar yankan da zai yi na suna ne ko ko yankan babban sallah ne malamai ku ba mu fata na ma karawa kallah ku kiyaye ƙa'idar nan kafin kai magana kun san ce uddima za a gabatar da a alahuma to yanzu wanne ya kamata ya yi malam ya ce layya ko ya yarda layya ne me dalili to haƙiƙa ba an gaba kana wani haka ne to kun yi malam ya ce ba haka ba ne yawwa kun ga magana ko shi ne wato kun ga wannan ƙa'idar sai an yi wato zurfin nazari ba sannan ake gane wanne ne yake a sama yankan haƙiƙa yana gaba da layya a gani ko to nan ba nan za mu yi haƙiƙi ba nan misali kawai muka buga sai ku je ku bincika
kun je gane abu biyu ya hadu ko kuma dole ɗaya zaka iya yi to malam da yake kujima alahuma sai ka je ka gano alahuma malam yake wa idza tsaba al mubahu haka ne ko
wace ba ida ba ne sai yake au mafsada tani haka kuma ta ɗaya bangaren abubuwa ne guda biyu wanda shari'a ta ce kada a yi ko ɗaya amma kuma yanayi ta hukunta dole sai an yi ɗaya ba zai yiwu a bar su duka ba dole sai an yi ɗaya to anan kuma wanne ne za a yi kuma duka shari'a ba ta son a yi su amma kuma dole sai an yi ɗaya to anan wanne za a gabatar shine nan sai kuma aka ce urtukiba ahaffuhuma mafsadatan to anan kuma sai ka zakkewa mai sauƙin barna barna ne guda biyu kuma an ce dole ka yi ɗaya to sai ka zakkewa wanda ta fi sauƙi a ciki ina fata gani a ƙaddara mutum ne ya samu kanshi a halin yunwa ba shi da abin da zai ci sai ga wani kayan abinci amma ba nashi ba ne ga kuma mushi dole shi kuma in bai ci ɗayan jin nan ba zai iya mutuwa to ya ɗauki na sata ya ci sata dai haramun ne ko koko mushe zai ci to nan wanne zai gabatar to shi ma a haffu zararaini shi ma sai ku gano wanne ne a haffu malai cewa idan sabaha almubahu bil muharrami fi ghairi darurati wajaba alkaffu anhuma wa idan sabaha almubahu to anan kuma wani aiki ne wanda yake halal to amma kuma da ka tsaya kai nazari sai kuma ya maka kama da haram an gano wannan ne ko asalin shi ya halatta amma kuma da ka tsaya ka ƙara duban shi sai kaga anya wannan abun ya halatta kuwa kuma a lokacin ba ka da wanda zai maka fatawa to nan ya zaka yi an fahimta ko to nan sai aka ce fi ghairi darura kuma babu laluran cewa yin wannan abun ya zama dole a kanka me za ka yi sai ka ce wajaba alkaffu anhuma to anan ka ƙi yin aikin shi ya fi maka zama lafiya tun da dai yana kama da halal yana kuma kama da haram to ka ƙi yin aikin gaba ɗaya shi ne abin da ya fi maka sauƙi ƴan uwa masu albarka ina jin tunsa mun zo a kan wannan gaba wal amru yaqtadi al fard za mu tsaya a nan insha Allah sai a juya katak wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم